Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farkin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Juma'a 6 ga watan Mayu shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
An fara kwashe karan farar hula daga masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal dake birnin Mariupol na Ukraine wanda sojojin Russia suka yi wa kawanya. Amurka na shirin fayyace manufofinta akan kasar China gabanin wasu manyan taruka da za ta yi da shugabannin nahiyar Asiya. Daga kausan lafazi, Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a tsakiyar Isra'ila a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken.
Kanin labaran duniyar kenan.
Ai dama muna cikin harkan barazana ne wannan kuma sai dai su ji tsoro na dai ga ne inji tsoron su ba
saboda ba samu ba
saboda kariya daga Allah ne kuma mun tabbatar da
gaban hukumar yaki da sha da fitocin miyagun kwayoyi ta NDLEA a Nigeria kenan wato General Buba Marwa mai ritaya idan aka biyo mu za a ji gaba wato cikakken hirin. A jamhuriyar Niger kuwa kungiyar bada agaji ta Red Cross ta dauki nauyin wani kaso daga cikin kashi 100 na tallafin da gwamnatin kasar ta kudura aniyar baiwa wasu miliyoyin ƴan kasar dake cikin halin karancin abinci.
Gudunmuwar su za ta shahi kamar miliyar 5 da miliyan 600. Za su dauki kamar kishi 14% na mutanen da abun wannan ya shafa kuma ba su ce ba za mu yi shi a gari daya a suka ce duka fadin Niger.
Muna kuma tafa da shirin duniyar Amurka da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma fa duka sai Maryam ta kawo mana labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An fara kwashe karan farar hula daga masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal dake birnin Mariupol na Ukraine wanda dakaran Russia suka yi wa kawanya. A jiya Alhamis an gwabza fada a masana'antar amma mayakan Ukraine sun dage sosai a yayin da sojojin Russia suka kutsa wurin duk da alkawarin da Russia ta yi na tsagaita wuta na rana guda don ba da damar kwashe farar hula fiye da 200 da suka makale a masana'antar. Sojojin Russia ne ke da iko da galibin birnin da aka daidaita a arewa da gabar tekun Azov, amma banda masana'antar karafan. Russia ta sha kaiwa Mariupol hari a farmakin da ta shafa makonni 10 tana kaiwa. Amurka na shirin fayyace manufofinta akan kasar China gabanin wasu manyan taruka da za ta yi da shugabannin nahiyar Asiya da kuma ganawar ido da ido a karan farko tsakanin manyan hafsoshin sojan Amurka da na China a watan Yuni. An sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gabatar da muhimmin jawabi akan manufofin kasar a wannan makon inda zai bayyana yadda gwamnatin Amurka ke tunkarar dangantakar ta da China. Amma an dage jawaban bayan da sakataren ya kamu da COVID-19 a shekaran jiya Laraba. Ta yiwu manufofin Amurka akan China na daga cikin abubuwan da za a tattauna a taron kolin da za a yi tsakanin Amurka da kungiyar kasashen ASEAN a mako mai zuwa a nan birnin Washington da kuma taron haɗin gwiwar kasashe hudu da za a yi nan gaba a wannan watan a Tokyo inda shugaba Joe Biden zai gana da takwarorin aikinsa na Australia, India da kuma Japan. Daga kausan lafazi, Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a tsakiyar Isra'ila a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata sanarwa da ya fidda a jiya Alhamis. Wannan mummunan hari ne da aka auna maza da mata waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma abu ne mai matukar muni da ya faru musamman a lokacin da Isra'ila ke bikin zagayowar ranar samun yancin kanta a cewar Blinken.
To anjima kadan Maryam za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba ɗaya daga cikin rautunan da muke tafa da su. Shugaban hukumar yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA General Buba Marwa mai ritaya ya ce kashi ɗaya cikin kashi hudu na masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya mata ne. A cigaban hirar da muke kawo muku wacce wakilin muryar Amurka Alhassan Bala ya yi da General Marwa. Shugaban na NDLEA ya kara da cewa halin kuncin rayuwa ne kan jefa wasu matan cikin irin wannan mummunar ɗabi'a. Ga hirar tasu wacce ta fara da wannan tambaya.
Ka bayyana cewa mata ma na cikin waɗanda suke shaye-shaye kamar tsakanin mata da maza suwaye suka fi a cikin wannan kididdiga ta sama da miliyan 15 da ke shashaya Najeriya?
Maza, amma kashi ɗaya cikin kashi hudu mata ne, kashi ɗaya cikin kashi hudu mata ne masu shaye-shaye.
‘Yan mata kuma ta aure?
A haɗe, ‘yan mata da matan aure. Kuma ka san abubuwan da ke tare da matayenmu, akwai wato frustration a wasu kuma suna neman hanyar a ganinsu jin daɗi, wasu kuma suna ganin saboda wahalan da ke tare da su in su yi shaye-shaye hanya zai bude musu na wato kamar hutawa na mintina ko 30 ko awa ɗaya sai su yi amfani. Shi yasa na farko cikin ayyukanmu shi ne bin da kama wannan kayoyin, saboda an ka kama kaya a sai ba za a sami kayan da za a saya ba, shi ne na farko. Sannan maganar rehab shi ne babban abu masu amfani da shi a yi rehabilitation, sa su cikin wannan asibitoci musamman na rehabilitation. Kuma shi gwamnatin shugaba Buhari ya sa ido a kan maganar rehabilitation din nan, wannan shekarar ma akwai wadda za mu yi rehabilitation. Kuma ministrin kiwon lafiya, Minister of Health, su ma na san suna da shirin gina ɗaya kowane jiha. A yanzu haka akwai 33 a ƙasa banda namu da muke namu command, so duk wannan suna cikin hanyoyin gyara al'amuran.
Da kasancewarka a tsohon soja, shin baka taɓa samun wata barazana ga rayuwarka ko rayuwar 'ya'yanka ko wani kusa da kai ba?
Ai, dama muna cikin harkan barazana ne wannan, kuma sai dai su ji tsoro na dai, ga ni in ji tsoronsu ba.
Saboda
kariya daga Allah ne, kuma mun tabbatar da hakan. Kuma aikin da muke aiki ne mai albarka, aiki ne na gyara ƙasa, so babu wani kwankwanto a ciki.
Me kake fata yanzu a wannan aiki?
Nasara kawai, in Allah ya taimake mu. Abinda muke so shine a ce Najeriya ba shaye-shaye gabaki daya. Kuma idan mutum ya yi wannan fatan, ko da ba zai cimma burin exactly ba, at least muna kan hanya. Yanzu mu ce kilogram miliyan 4 na shaye-shaye da muka kama, ka yi tunani fa inda wannan ya shiga garuruka. Ai, bala'i ne wannan. Akwai wanda muka kama shekaran da ta shige, wasu pills ne ana kiransu captagon, aka kawo su dama za a ba su Boko Haram da su bandits. Allah ya taimake mu muka kama, kuma haɗin kai da mutane mu na America su ne suka gaya mana akwai container kaza da kaza a jirgi kaza da kaza. Muka yi tabbi wajen kusan wata 6, sannan muka iske su inda suka zo na aboye, muka bude wannan pills din. An gina su cikin mashina, an gina machine musamman da pills din a ciki. Ba yadda mutum zai gane sai ka balle machine din. Kuma da muka balle, har yanzu ba mu gano su ba, sai muka tasa karnukan mu, su ne suka samu wannan drugs ne.
Shugaban NDLEA Janar Abuba Marwa kenan. To, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Gwamnatin India ta yi watsi da wani sabon rahoton hukumar lafiya ta duniya ta WHO, wanda ya ce adadin mutanen da suka mutu a ƙasar sanadiyar COVID-19 ya lanka kusan har su 10 fiye da adadin da ƙasar ta bada a hukumace, kuma ƙasar ce ke da adadi mafi yawa a duniya. Ko mutane nawa ne suka mutu a India sakamakon annobar COVID wani batu ne da aka yi ta cece ku ce a kai. Binciken da WHO ta yi ya nuna cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 a India ya kai miliyan 4,700 zuwa ƙarshen shekarar 2021, yayin da gwamnatin ƙasar ta ce mutane 481 ne suka mutu. Sauran bincike-binciken da aka gudanar, ciki har da wanda mujallar lafiya ta Lancet ta fitar a watan da ya gabata, sun ce ba a ba da takamaiman adadin mace-macen da aka yi ba a India. Sun kuma kiyasta cewa adadin mace-macen ya lanka har so 6-7 fiye da wanda aka bada a hukumace. Kididdigar WHO ta kunshi mutanen da cutar COVID-19 ta kashe kai tsaye ko kuma waɗanda mutuwarsu ke da alaƙa da tasirin da annobar ta yi a kan tsarin kiwon lafiya. Wani gini da ya ruguje mako guda kenan a tsakiyar ƙasar China ya yi sanadiyar kisan mutane 53, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana a yau Juma'a, yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman waɗanda suka tsira daga baraguzan ginin.
A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta bayyana shirin ɗaukan nauyin kashi 14 daga cikin 100 na tallafin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ƙudiri aniyar baiwa wasu miliyoyin 'yan ƙasar waɗanda ke cikin halin ƙarancin abinci sanadiyar farin wato fari da aka fuskanta a damunar da ta gabata, a wani lokacin da matsalar tsaro ta hana ayyukan noma a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda. Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Kimanin biliyan ko kuma miliyar 279 ne gwamnatin Nijar ta ƙuduri aniyar kashewa domin tunkarar ƙarancin cimakar da 'yan ƙasar sama da miliyan 8 ke fuskanta ta hanyar tsarin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa ko kuma rarraba abinci kyauta a yankunan da matsalar ta fi kamari, aikin da ke bukatar gudunmuwar kasashe aminai da kungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar yadda hukumomi suka yi shela a kwanakin baya. Dalili kenan kungiyar Red Cross wato Croix Rouge ta amsa kira da kashi 14 daga cikin 100 na abubuwan da ake bukata, kwatankwacin miliyar ko biliyan 5 na sefa. Malam Amadu Tijani shine jami'in kula da yaɗa labarai na Croix Rouge Nigeria.
Cikin miliyan 8 cikin nan akwai miliyan 4.5 da suna cikin masaloli da yawa. To, mun ce ba mu zamna haka puisque akin mu shine mu kawo agashi zuwa ga talaka da suna cikin babban masala. To, shine mun yi wannan taron na yau zuwa ga ambassadeur da consul da wasu kungiyoyi a masana'antar shi su kawo muna gudunmuwa don mu ma mu kai agashi zuwa ga talaka da suna cikin babban matsalan.
Ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magashi a taron gabatar da gudunmuwar kungiyar ta Red Cross ya yaba da wannan yunkuri, wanda ya ce abu ne da ke karfafa wa gwamnatin Nijar gwiwa a kokarin ganin ta shafe hawayen talakawan kasar.
Gudunmuwarsu za ta shahi kamar miliyar 5,600,000,000 za su ɗauki kamar kishi 14% na mutanen da abin wannan ya shahwa, kuma ba su ce ba za mu yi shi a gari ɗaya, a suka ce duka faɗin Nijar. To, shine na zo da sunan gwamnati in ɗaga musu damtse, kuma in yi kira in ƙara kira ga abokan hulɗarsu su kama musu saboda na ciki ake jan na rijiya. Abokan hulɗarsu da masu sanda shuni suna cikin gurin sun saurare ni, 11 da wannan wata za su yi babbal gidauniyar da za su haɗa wannan kishi 44. Na yi imani za a samu wannan. Ɓangaren gwamnati daga wata na biyu na shekara da ake cema Fabrie, gwamnati ya buɗe abinci da ake saida da rahusa cikin faɗin Nijar da Kaf. Kuma shugaban ƙasa Bazoum Mahamadou ya ce za a yi wannan aikin har watan Satumba na bana, insha Allah. Muna da ton 80,000 na rabo da aka sa a hannun kungiyar da take kula da wannan abin da ake cema CCA. Muna da ton 80,000 da aka sa a hannun minista na commerce na wanda zai kula da na saidawa da rahusa. ECOWAS ta ba mu ton 15,000 irin wannan gudunmuwar.
Jamhuriyar Nijar, wacce ta fuskanci matsanancin fari a damanar da ta gabata, na daga cikin kasashen Afirka ta yamma da aka ayyana a sahun waɗanda suka fada cikin halin ƙarancin cimaka, abinda a bayyane ke nuna illolin canjin yanayi, a yanda matsalar tsaro ta hana gudanar da ayyukan noma a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To hukumomi a birnin Agadez a kasar ta Jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa a kowace shekara ambaliyar ruwa na mamaye dubban hektoci na filayen noma, lamarin da kan haifar da asarar dukiya a yankunan da lamarin ya shafa. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da manoma ke shuka a cikin abin da ya rage na gonakin nasu a damunar bana. Daga birnin Agadez ga rahoton da Hamid Mahmudi aiko mana.
Yankuna da yawa ne dai na jihar Agadez matsalar ambaliyar ruwa ta shafa, inda take haddasa lalacewar eka 500 na filayen noma a kowace shekara. Muhammad Alhassan, magajin garin Dabaga.
Lalle kowace shekara communityin mu tana samun ambaliya. Ambaliya wanda yake kawo illa da yawa cikin commune, saboda yawancin wuraren shuka tahiya suke suna zama gulbi. Yawancin mutane busa wannan ambaliya sun rasa ma wuraren su na inda suke aikin noma. Anan na shekaru kadan za mu rasa wuraren noma duka. Kowace shekara muna abinda muke batawa, muna wajen hektar 500 wannan suna tahiya kowace shekara saboda ambaliyar ruwa. Filaye na noma duka wadansu sun zama tahiya gulbi.
Manoman sun bayyana cewa a kowace shekara sukan tafka asara mai yawa sakamakon ambaliyar ruwa. Malam Ilyas, shugaban manoman yankin Dabaga.
Masalolin namu dai na gara kenan ne. Ambaliyar nan ne yanzu ya canye shi. To hukumomi kira ne muke a dan yi mana wani kokari dai mu samu abinda za a tare mana ruwan nan. Shine muke nema kariyar da za amana ta garaken nan. Hukumomi yanda za su mana wani dabara dai garaken nan su fara aiki. Muna so na nema a tare mana ruwa, akwai wani abu a cikin garaken yanzu ma. Kenan shi ma an ba a yi wani kokari ba sai ruwan su zo su dauke shi, kuma ba na damunan ba. Muna gudun ta mana banna ruwan nan, tunda ba wani abin da gare mu illa na garaken nan.
Matsalar ambaliyar ruwan na ci gaba da ƙara muni a Agadez, a cewar Malam Amgar, wani manomi a yankin Alexis da ke cikin garin Agadez.
Ambaliya wurin da kamar ɓaci na gulbi da yaccen ne garake bai gyaru ba, tunda gulbi lokacin shi ya kusa nan da kwata biyu ka san dai an fara ruwa, saboda wannan wurin ba gyara shi ba shine ke kawo ruwa a cikin Agadez.
Kowane irin matakai hukumomi ke shirin ɗauka musamman a wannan lokacin da ake shirin saukar ruwan damana. Muhammad Alhassan, magajin garin Dabaga.
Matakai da muka dauka kun san haraka waga ta inundation haraka ce mai wuya. Wurare da yawa an samu a yi baraj wannan wurin sare ruwa. Akwai mota da sama a yi kasa har a samu a idata, wannan kawai zai mana magani. Kuma wani wuri in ba mutane su ma sun bude hayoyi, saboda gulabe muka yi riba su ma mutane sun shiga su yi gini ko sun sa garake. Yau masu garake su da kansu ba su iya bude inda ruwa za su wuce, wannan shi ma matsala ne. Kina in ba a bude ba har yanzu matsala za ta samu.
Jihar Agadez dai na ɗaya daga cikin jihohin Nijar da suka dade suna fama da ambaliyar ruwa, saboda matsaloli da rashin kyawawan kula da muhalli ga sauyin yanayi da jihar ke fuskanta, matsalar da ke buƙatar ƙara dagewar gwamnati wajen magance ta. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa ƙarfe 11 na safe ne da minti 18 hudu kenan da minti 18 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gaban Amurka Joe Biden ya nuna takaicinsa bayan ɓullar wani ƙuduri da ke nuna cewa kotun kolin ƙasar na shirin nuna goyon bayanta ga soke wani hukunci da ya ba mata dama su zubar da juna biyu, wanda ya samo asali a wani hukuncin da kotun ta taɓa yankewa a shekarar 1973. Yau batun da za mu yi nazari a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda wasunku suka ji a shimfiɗar shirin, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna takaicinsa bayan ɓullar wani ƙuduri da ke nuna cewa kotun kolin ƙasar na shirin nuna goyon bayanta ga soke wani hukunci wanda ya ba mata dama su zubar da juna biyu, wanda kuma ya samo asali a wani hukuncin da kotun taɓa yankewa a shekarar 1973, wanda ake wa lakabi da Roanid. Wannan batu dai ana mai kallon wani abu ne da ke sharafage ga zaben rabin wa'adi da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa, inda za a zaɓi 'yan majalisar wakilan ƙasar. To sai dai bayanai da ke fitowa daga ɓangaren mahukuntan ƙasar na nuni da cewa kotun kolin ba ta cimma matsaya kan wannan batu ba, wanda shugaban Amurka Joe Biden ya kwatanta a matsayin wani abu mai tsauri. Ya ce abin yana damuna matuƙa a ce bayan shekaru 50 mace ba ta da zaɓi kan abin da ya fiye mata. Hakan na nufin duk wata matsaya da ta shafi abin da ke da nasaba da sirri ya zama abin dasa alamar tambaya. To yadda dai wannan batu ya sake zama abin tacce kuce shi ne, jaridar Politico ce ta fara ruwaito cewa akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwuwa nan da wasu 'yan watanni masu zuwa kotun kolin Amurka za ta yi watsi da hukuncin shari'ar da aka yi tsakanin Roe v. Wade, wanda ya ba mata damar su zubar da juna biyu shekaru 50 bayan yanke wannan hukunci, inda za a bar majalisar dokokin kowace jiha ta yi gaban kanta kan batun, wato ko ta haramta ko akasin haka. Jessica Waters malama ce a Jami'ar American University da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum.
Whether you can obtain an abortion as a woman in your home state will depend completely on where
you are. Tace batun ko mace za ta iya zubar da juna biyu zai danganta ne da jihar da take. Yasin da muka yi ya nuna cewa jihohi kusan 26 zuwa 28 ne za su haramta zubar da juna biyu idan kotun kolin ta cimma matsayin soke damar da mace take da ita ta zubar da juna biyun. Amurka dai na daga cikin kasashe 65 na duniya da suka halatta zubar da ciki. Masu fafutuka sun ce samun damar zubar da juna biyun wani muhimmin batu ne ga mata a al'ummar da suke rayuwa. Idan kuma har aka sauya matsayin hukuncin na Roe and Wade, wanda ya ba mata wannan dama, sama da mutum miliyan 36 ne abin zai shafa. Laura Myers ita ce shugabar kungiyar nan ta tsarin iyali a nan birnin Washington DC. Ta ce matakin zai matuƙar shafar matan da ba su da galihu. Mata masu hannu da shuni za su ibin wasu hanyoyi, misali su hau jirgi su je wani wuri a zuban musu da juna biyun. Saboda haka abin akan mata marasa galihu zai ƙare. To ƙoƙarin ganin an haramta damar da mace ke da ita na zubar da ciki batu ne da masu aƙidar mazan jiya suka jima suna hanƙoron ganin an haramta. Amma 'yan Republican sun nuna takaicinsu kan yadda aka kurmata shirye-shiryen da ake yi na soke wannan dama, wanda ake yi cikin tsananin sirri. Mitch McConnell shi ne shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka. Ya ce a halin da ake ciki akwai wani a kotun da yake yin barazana ga 'yancin gashin kan da kotun take da shi. Kwarmata wannan shiri ya sa ɓangarorin da ke goyon baya da masu sukar soke damar da mace ke da ita ta zubar da juna biyu sun fito da takubbansu daga cikin kube don kwadaitar da masu kada ƙuri'a gabanin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Caroline Smith na ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin zubar da juna biyun. Ta ce bai kamata a ce akwai wani abu a cikin kundin tsarin mulki da zai ba da dama a kashe 'ya'yan da za a haifa ko aka daga aka haifa ba. Nan kuma Sophia Wolf ce wacce ke goyon bayan tsarin zubar da juna biyun take cewa idan aka soke hukuncin wanda ya ba da damar zubar da juna biyu mata da yawa za su mutu. Sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya dai nuna cewa mafi akasarin Amurkawa na goyon bayan tsarin da ya ba mace damar ta zubar da ciki. To masu saurare da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Amma kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan takaitaccen saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Ta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Sani Muhammad Chindu, angon Karofi Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace muna tur da Allah wadai da matakin karin kudade da kamfanonin sadarwar kasar mu ta Najeriya ke shirin yi. Ganin yadda mafi akasari ƴan kasar ke fama da yanayi irin ta yau, daga ƙarshe nake ƙara kira ga mahukuntan kasar da su janye wannan kuduri nasu kafin wankin hula ya kai su dare. Sakon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u da Kut Dinari da Umar Baban Yaya Saban Gida daga jihar Jigawa suka ce hakika yadda ƴan takarkarin jam'iyyar siyasar kasar mu suke tururuwa zuwa siyo form din nuna sha'awar tsayawa takara duk da irin ma'udan kudaden da jam'iyyin suka zuba, ya tabbatar da cewa siyasar kasar mu ta zama kasuwar hannun jari. Sai dai mu talakawa mu tashi wajen yi wa ƴan jari hujja tayar karfi a wannan zabe mai zuwa na shekarar 2023. Sakon Sani mai langilange ya wuri yace dakatar da karatu da hadaddiyar kungiyar malaman makaranta ta kasar Niger tayi a karamar hukumar Makalondi saboda barazanar tsaro da take fuskanta bai daidai ba, da fatan mahukunta za su gaggauta samar musu da tsaro a karamar hukumar tasu ganin irin muhimmancin da ilimi yake da shi ga ci gaban kasa. Sakon mu na karshe ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura yace ina so in kira ga daukacin matasan Najeriya da a wannan karan cewa idan mun lura ƴan siyasa sun fara motsin neman ƙuri'un mu a zaben shekara ta 2023 dake ƙara kusantuwa, dan haka kiran da zan yi shine mu kula da kyau tare da lura da irin mutanen da zamu ba dama su shugabance mu domin gudun daukar rubabbiyar igiya, sannan kuma mu ƙara da addu'a Allah ya zaba mana abin da yake da alkhairi. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To kafin mu karkare shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice.
Kwashe ƙarin farar hula daga masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal da ke birnin Mariupol na Ukraine wanda dakaran Rasha suka yi wa ƙawanya. A jiya Alhamis an gwabza fada a masana'antar, amma mayakan Ukraine sun dage sosai a yayin da sojojin Rasha suka kutsa wurin duk da alkawarin da Rasha ta yi na tsagaita wuta na rana guda don ba da damar kwashe farar hula fiye da 200 da suka makale a masana'antar. Amurka na shirin fayyace manufofinta a kan kasar China gabanin wasu manyan taruka da za ta yi da shugabannin nahiyar Asiya da kuma ganawar ido da ido a karan farko tsakanin manyan hafsoshin sojan Amurka da na China a watan Yuni. An sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai gabatar da muhimmin jawabi akan manufofin kasar a wannan makon, inda zai bayyana yadda gwamnatin Amurka ke tunkarar dangantakar ta da China, amma an ɗage jawabin bayan da sakataren ya kamu da COVID-19 a shekaran jiya Laraba. Daga kausan lafazi, Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a tsakiyar Isra'ila, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata sanarwa da ya fidda a jiya Alhamis. Wannan mummunan hari ne da aka auna maza da mata waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, kuma abu ne mai matuƙar muni da ya faru musamman a lokacin da Isra'ila ke bikin zagayowar ranar samun 'yancin kanta, a cewar Blinken. Mutane uku ne suka mutu, wasu da yawa kuma suka jikkata a wani hari da aka kai a Elad, wata unguwa da ke wajen birnin Tel Aviv, inda mutane kusan 50,000 ke zama, waɗanda galibinsu Yahudawa ne masu ra'ayin riƙau.
To masu sauraro da kuma kamu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafe, yanzu kan a madadin ita Maryam Doda wacce ta taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, sai injinin mu ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.